الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دا yammacin wannan rana mai albarka, ranar Alhamis. Yau nawa ne ga watan? 15 ga watan boko kenan ko? 15 ga watan August shekara ta 2024 a lissafin Turawa na addini kuma fa. Goma? Ok, yau goma ga wata kutar tara dai. Goma ne ko tara? Goma ga watan Safar shekara ta 1445 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Hijira kenan. Barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka na sabon jami'ar Bayero, masallacin Juma'a da muke gabatar da wannan karatu na Riyadus Salihin a duk sace-sace bayan hutu mai tsawo da muka yi tun kafin azumi sai yau Allah ya dawo da mu. Muna fatan Allah ya samu da albarka cikin abin da ya gabata, abin da ya saura kuma Allah ya ba mu nisan kwana da amfanuwa, Allah kuma ya taimake mu ya riƙo da hannunmu a cikin wannan lissafi na Riyadus Salihin. Yau za mu ɗora akan hadisi na 28. Hadisi na 28, hadisin Anas ɗan Malik. In za ku iya tunawa, mun tsaya ne akan hadisin da yake bayani akan rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da suka faru da Esther Fatima, abinda ta zo take faɗa. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وأن حديث أنس بن مالك رويته من ترجمة الإمام أنس أبايا Allah ya yarda da shi, yana cikin ƙananan sahabbai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne yake ba mu labari, lamma saƙula nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da ciwo ya yi tsanani wa annabi, shi ne saƙula, shaddal marad, ciwo ya yi tsanani ga annabi. Wannan yana nuna cewa manzon Allah kafin ya bar duniya sai da Allah ya jarabe shi da cuta mai tsanani, zazzabi mai zafi ya same shi. Shi ne lamma saqula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ay lamma ishtadda al-marad 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatadhashahu al-karb, wato tsananin mutuwa. Tsananinta ana cewa al-shiddatu min sakaratil maut, ta bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai bar duniya, kuma ya wahala kwarai saboda hadisin da manzon Allah yake cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, wanda ya fi kowa shiga cikin ibtila'i da jarrabawa shi ne annabawa. da aka yan uwa ku sani lokacin da annabi yazo zai bar duniya wato ciwo bai kyale shi ba ya shiga tsanani kware da gaske na sakaratul maut me yasa saboda ulur rutbatihi wa makanatihi girman darajarsa da kuma matsayinsa shi yasa Allah bai masa kadan ba sai masa mai karfi to haka sunnar rayuwa take cewa duk mutumin da yake da imani a wajen Allah to in Allah izo jarraban sai kan dora masa jarrabawa mai nauyi daka in wata masifa ta same ka to ba mamaki kana da karfin imani ne a wajen Allah Nana Fatima yassa ce sai ta yi magana ta ce wa karba abatahu kalmar wa kalma ce ta annad wato akwai kalmomi da larabawa suke yi in suna kira akan wani abu maimakon ta yi ihu ta yi kara yanzu mu idan muna so mu nuna damuwarmu akan wani abu ba cewa muke yi wayyo Allah mun shiga uku wasu dai kalmomi irin wannan to ita maimakon ta yi wannan saboda me annabi bai ba su dama su rinka aikata irin wannan ba lokacin da suka ga tsanani ya shiga mutum ya kama mutum ko mutuwa ko wani abu to sai ta yi kaɗan amfani da wannan wa karba abatahu ba ta ɗauka sautinta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai batta ko bai basu a tarbiya su ainihin wato yi irin waɗannan abubuwa ta ga zazzaɓi ya yi yawa ta ci ya damuwa ga babanta ya damuwa ya tsanani to shi ne ya daga shafin karbu ɗin shidda tsanani wanda zai sa in wani ya gani zai damu ta kama annabi saboda zazzaɓi ne ya yi shi sai ana zuba masa ruwa kafin ya bar duniya dan haka take faɗin wannan kalma dan nuna cewa babanta yana cikin wani tsanani wa karba abata bata iya haƙuri ta yi shiru ba sai babanta sai mai da mata amsa ya ce la karba ala abiki abinda yake nufi babu wata damuwa babu tsanani babu ƙunci la nasaba wala wasaba wala alama ba gajiya ba wahala ba raɗaɗi ya Fatima akan babanki to kenan kaga tana nufin babanta ya shiga ƙunci saboda ciwo ya shiga damuwa ya shiga raɗaɗi ciwo ya dame shi ba wai tsoron mutuwar annabi yake yi ba a'a shi ya san me zai yi tarar ni ne da kai idan mutuwa ta zo mana dole mu tsorata saboda ba mu san me za mu tarar ba sai ya ce a'a yau babanki ba yi da wata damuwa ba yi da wahala ba yi da gajiya babu raɗaɗi a tattare da shi saboda ai zai bar bi annahu yantaqilu min daril akdar ai zai bar gida ne na wahala da gajiya ila jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai je ya shiga gidan aljanna da aka bai da baƙin ciki babanki bai da damuwa a yau zai bar darul bala'i gidan duniya kenan gidan bala'i ila darul khuluji zuwa gidan dawwama gidan tabbata safa kuma gidan tsarki tace alamu suna nuna cewa ciwo ya tsananta kuma annabi zai bar duniya falamma mata yayin da annabi ya rasu a wannan lokacin Allah ya masa rasu ma ya mata albishir cewa babanki ba bai da damuwa, ba bakin ciki ba tashin hankali, ba kamar yadda ke faɗa ba. Yana rasuwa, sai ta ce ya abata, tana nufin baba ne shi ne abata. Wannan ha’un ɗin a Larabci ana ce da ita ha’u sakt. Abata ba a ce abata hu, abata a jabarar banda ya kira, ya amsa kiran Ubangijinsa. Labba ni da a rabbihi, ya amsa kiran Ubangijinsa. Wannan maganar tana tabbatar mana da irin abinda annabi ya tarar da shi, kuma yadda za mu zo yin magana a kan rasuwar annabi ɗin, inda hadisi yana magana ne a kan motar nabi. Zaɓi aka ba shi malam, zaɓi aka ba annabi, za ka tafi ko za ka zauna. Kun gane kuwa? Mala’ika da ya zo ba ɗaukar ransa ya yi ba, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaɓi ya ba shi. Ubangiji ya ce a gaya ma, kana so ka ci gaba da zama a wannan duniya, ko kuwa za ka koma ga Allah? Ya zaɓi al-rafiqil a'la, ya ce ya yadda ya haɗu da Allah, ya yadda ya haɗu da manya-manyan abokanan zama maɗaukaka, annabiyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Da haka ya amsa kira, Allah ya kira shi ce ya Ubangiji na amsa, zan taho din. Wani imani sai su malam, abun mataki-mataki ne yayi, ba ne mutum. In ba annabi ba malam, waye za a zo a ce zai mutu a ce ya za ka tafi ko ba za ka tafi? Ai sai annabi. To ta ce ajaba rabban da'a, ya amsa Ubangijin da ya kira shi, ya abata jannatul firdausi ma'awa, ya baba aljannatul firdausi ita ce makomarka. Ta sani abinda Fatima ta faɗa haka ne, annabi yana cikin aljannatul firdausi, ita ce a'lal jinan, duk cikin aljannatai gabaɗaya babu aljannat da kai aljannatul firdausi. Da haka annabi can zai tafi, to wanda zai tafi aljannar firdausi zai zaɓi wani abu sama da ita ne? Ai babu wani abu sama da ita. Duniya gidan wahala, duniya gidan ɓacin rai, duniya gidan kuka, duniya gidan baƙin ciki, duniya gidan damuwa, duniya gidan wayyo Allah ni yasu, yau farin ciki gobe baƙin ciki, mashakin kowa idan ya zauna ya gaya maka matsalolinsa, hankalinka bai zai ɗauka ba. Kowa yana cikin matsala, ba wanda za ka tuntuɓe shi bai da damuwa. Kuma ka tsaya ka yi tunani ka ga waye bai da damuwa, faɗi shi ka faɗa. Wallahi wani damuwarsa ma shi ne dalilin kisarsa, damuwar wani shi ne dalilin mutuwarsa. Jininsa zai hau, bai sani ba, haka zai tafi, ciwo ya ta kama shi, kuma damuwar ƙaruwa take yi. Ba abin da ke rage damuwar ɗan adam a wannan rayuwar irin zikirullah, ambaton Allah da kusantar Ubangiji. Duk wanda yake sallah yana kusantar Allah, yana zikiri, yana ambaton Allah, to damuwar wannan duniya za ta yi ƙaranci gare shi. Ba wai ba zai shiga damuwar ba, bai isa ba, tunda dai yana rayuwa dai a bayan ƙasar nan, to zai shiga damuwa. Amma kun san me zai sauƙaƙa mai damuwar? Imani, kusantar Allah, yin sallan nan da kake gani, wallahi tana da tasiri a gyara mana rayuwa da jin daɗin rayuwa. Kun san me yake kwantar mai da hankali duk da yana cikin matsala? Zikiri, wannan salatin adabin da kake yi, wannan istighfari, wannan zuwa masallaci da kake da wuri ka zauna kana ta tuba, wannan ƙur'anin da kake buɗewa kana karantawa, wallahi iya da tasirin da naira miliyan dubu ba za ta baka ba. Sukunin da ake samu akan bin Allah, kwanciyar hankalin da ake samu akan biyayya ga Allah da riƙon da addini, babu wasu biliyoyin kuɗi da za su iya siya ma, babu. amma wata aljanna ce ba wanda ya dandane ta sai wanda ya shige ta, wanda Allah ya ce nike shi ya rika Allah, yana bin Allah, baya sakaci da farallan Allah, zai samu wata sukuni, wani nutsuwa, wanda ya tara biliyoyin kuɗi bai da shi. Waya ce maka tara kuɗi shi ne kwanciyar hankali, waya gaya maka, ka je ka tambaye masu kuɗin za su gaya maka, na rantse maka da Allah ɗaya, wani yana da kuɗaɗen da bai san yawansu ba, amma wallahi kai da kake kwana kana cin biyar kuka da tuwon masara, kai da baka da 5,000 yanzu a jirinka, wallahi ka fi shi nutsuwa. Kafin shi nutsuwa. Ko ba komai kana iya yin sallah 5 a cikin jam'i. Shi ko ta kila Juma'a ma ba a iya ganin sa. Da yawan su ba a san ma aina suke sallar Juma'a ba. Ba za a iya nuna wani masallaci suke sallar Juma'a ba. Akwai masifar da ta wuce a raba ka da zuwa jam'i. Akwai wani jin daɗi da za ka yi a duniya a ɗauke shi a matsayin jin daɗi a shari'a. Ka nisanci Allah. To sai a tara maka duniyar. A baka duniyar kuma a nesantar da kai da zuwa ka ji inda Allah zai ci annabi ya ci. Wannan wani karatu ne ba kowa yake fahimtarsa ba. Da aka komawa ga Allah jama'a shine maganin bakin ciki ga wanda Allah ya sa ya aikin gwarai. Ta ce babu bakin ciki a tare da kai. Aljannatul Firdaus ita ce makomarka. Duk aljannatai suna nan dewa, aljannatai dewa, dewa, dewa. Kala-kala ne, kamar yadda a duniya ma birane ai daban-daban ne ko, manya-manyan gidaje ma daban-daban ne, to haka Allah ya tsara aljanna ita ma daban-daban take. Akwai wacce tafi kowa, tafi kowace aljanna ita ce Al-Firdaus. Annabi mai son sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu al-Firdaus. Idan za ku roki Allah aljanna, ku roke shi ya ba ku aljanna Firdausi, fa innaha a'la al-jinan. Annabi ya ce ita ce mafi ɗaukakan aljanna gaba ɗaya a wajen Allah. Da haka duk wanda zai roƙi Allah ya roƙe shi da babban masaki. In za ka ce Allah ya baka aljanna, ka ce ya Allah ka ba ni aljanna Firdaus. Wataƙila idan aikinka bai kai ba a ɗan rage maka, ka dai nemi babban. To Annabi yana can, Allah haɗa mu da shi, Allah kai mu wannan aljanna ya Rabbi. Aka ce in ka shiga aljannar Firdausi ka zo ka shiga wata ba ita ba, sai ka manta. Ma'ana in ka shiga wata kai ba ita ba ka shiga Firdausi, sai ka manta. Gani za ka yi yanzu ne ka shiga aljanna. To imani mataki-mataki ne. Da haka Allah ya tanadi duk imaninka, akwai inda Allah ya shirya zai ajiye ka. Allahu Akbar. Ko yanzu a duniya idan Allah ya ba mutum babban matsayi ko a ofishi ko a ma'aikata, ai kuna ganin abubuwan da ake masa ko na daban ne ko? To haka shi ma a wajen Allah yake, walillahi masalul a'la. Wanda ya fi bin Allah, wanda ya fi riko da Allah, wanda ya fi neman taimako da agajin Allah da kusantar Allah, insha Allah wannan yana da babban matsayi a wajen Allah. Ya abata ila Jibril nan'a, ya babana, muna kai kukan mutuwansa zuwa abokinsa Jibril. Sai ta tuno Jibrila. Jibril abokin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, abokin aikinsa, saboda shi yake karɓo wahayi, aminul wahyi, shi yake karɓo wahayi daga Allah ya ba Annabi. Ta ce yau ina Jibril zai sa kanshi, zai ɗauko wahayi ba wanda zai kaiwa. Ila Jibril nan'a, muna kai kukanmu, muna jajanta wa Jibril, muna sanar da Jibrilu mutuwar babanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na na Fatima take faɗa. Falamma dufina, yayin da aka binne Annabi, tun ana shirye-shiryen binne shi, ana ta riƙe ta, tana leƙawa, tana ta hawaye, ta ce asabat anfusukum an tahdu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam turaba. Yanzu ranku ya muku, kun ji daɗi, hankalinku ya kwanta, ku ɗebi turɓaya, ku ɗebi ƙasa, ku ɗebi taɓo, ku zuba a kan Annabi, za ku iya?
ranku ya muku dadi ga gangan jikin Allah ku dauke shi ku tashi a rami ku binne shi za ku iya tana da fin ita kan ba za ta iya ba na'am Fatima Rawanan ba za ki iya ba abu ne mai nauyi abu ne mai wahala kuma yaya za a yi babanki ya ce idan an mutu a binne mutum haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama binne shi za a yi mala ita na na Fatima ba mamaki in ta faɗi wannan kalmomi ba don komai ba saboda matsayin annabi a wajenta da matsayinta a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce babbar diyar annabi da suke da tarihi ba ka jin yawanci akwai wasu matan ƴaƴansa akwai Ummu Kulsum akwai Zainab amma Fatima ita ta fi yaduwa ita ce matar Ali ibn Abi Talib ita ce mahaifiyar Hassan da Hussein ita ce yadda ko ziyara ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam in ta zo gaishe shi tana sallama Annabi yake tashi yana taryanta ya tarye ta yau kaga baba ya tashi wai ɗansa ya zo gidansa yana mai lale maraba yana son zuwa ibnati marhaban bibnati sanna da zuwa diyata haka ba Annabi yake gaya mata ta shiga ran Annabi ya shiga ran ta sosai ga kama duk duniya ba wanda ya kama da Annabi irin na Fatima tafiyarta sabai suka ce ma yukhzi mishyataha min mishyati rasulillah in kaga sallallahu alaihi wasallam in kaga na Fatima tana tafiya iri daya tafiyar ta da irin tafiyar Annabi iri daya ba bambanci yanda manzon Allah yake daga kafa ya sauke haka take saurinsa haka take wata ma san tana yi ba sahabar yanda ka san ƙwariya ce guda ɗaya aka yanka ta aka raba haka kamar tana da kama da Annabi sosai na da Fatima ita ce yadda yake kai mata ziyara har gidanta tare da mijinta yar gidan na da Khadija na da Fatima ya ce mai albarka ya ce mai alheri kuma ita ce mai tarihi a cikin matan ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman su isan mai da wani sako sai suka ce bari su kira Fatima su gaya mata ta je ta gaya mai kishi malam irin na mata duk wanda yace zai tara mata a gidansa to yana da buƙatar ya shiga makarantar sanin mata ai ƙware ku da shi in ba kuma ai za su buga ma kai ai Allah ya ce sai sa mutum ya zautu kishi suka haɗu group gida biyu suka rabu wanda suke goyon bayan na Aisha a kwanda ba su tare da na Aisha su tare su Ummu Salama su Zainab bintu Jahsh sahabbai ne suke wani abu idan za su kawo kyauta sun sa Annabi baya cin sadaka in za su kawo kyauta wani abin alheri in za su kawo gidan Annabi sassan sai su nemi ranar girkin na na Aisha ranar girkin na Aisha ma'ana yaushe Annabi yake ɗakinta kenan kaga rabon kwana ɗin na Annabi ya yi sai su aika saƙon saboda Annabi yana gidanta amma sauran ranaku matan ba su aikawa shi wannan abin ya kullaci sauran matan ya dame su suka haɗu aka yi mitin ba za mu yarda da wannan abin da ake ba a gidan nan wannan rashin adalcin da ake mana ba za mu yarda ba wannan fa a gidan Annabi yanzu kai kana wani mamaki wai dan matar ka ta rutsa ka ta ce alhaji ka ji tsoron Allah wata matar da ranta ya ɓaci ta ce alhaji wallahi ka ji tsoron Allah za ka mutu ba ya ce ke ni zan mutu ni mutu ake ya gayyato min to na sake ki bata sani ba ashe shi alhaji ba a ce mai zai mutu wallahi ba a ga masa ba a ce mai zai mutu ba a faɗa masa mutuwa mutuwa zaki zo mun gidan to zan kore ki a gidan nan nasu kike kafin ma mutuwa ta zo kun san me suka ce mata ki je ki ga babanki bal yattaqillah fina fi amri aisha ki je ki ga mahaifinki ce ji tsoron Allah akan lamarin mu da Aisha abinda ake ya ishe mu ita ko Fatima yar ake ce ta ji sau manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce matanka sun aiko ni zuwa wajenka ya ce me suka ce ta ce sun ce a gaya ma ka ji tsoron Allah akan lamarin Aisha abinda ake a gidan nan ya ishe su yace me ake yi ta kora mai jawabi gashi sai yayi dariya malam duba siyasa malam yayi dariya sai yace wa Fatima kina so na sai tace kwarai kuwa to a lokacin da aka kawo karan Aisha tana zaune a wurin ta kifa kanta sai yace fa ahibbi hadihi to ki so wannan kina so na eh to ki so wannan shi kenan amsar kawai amsar manya ai kware ka san manyan mutane ba sa dogon zance gajeriyar kalma kai ma in ka zama don a gidanka da an yi wani abu sai ka faɗi kalma ɗaya sai ka wuce shi su je su yi ta neman fassara mallam ce ai baban in ya faɗi magana ba ya dogon jawabi kalma ɗaya kawai kina so na eh to ki so na mallam nana Aisha da manzon Allah wani sirri ne na ubangiji da ya ajiye kurin kisa hadda zai bar duniya cewa yake aina ana gadan yana ciwon nan rashin lafiya yana gobe ina ne girkin wa nake takin wa nake yuridu yawmu Aisha yana nufin ranar Aisha yaushe Aisha za ta karɓi girki ne ciwo ya yi tsanani yana son ya bi shi a ɗakin Aisha malamai suka ce saboda kulawar da yake samu ta fita ko'ina akwai yarinta a tattare da ita ga ilimi su ɗin ma suna da ilimi ga kuma dai abubuwa dai a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da na Aisha hidimarta ga annabi ba zai nisafu ba kuma haka abin yake duk wani namiji da ka sani inda ake kulawa da shi ake hidima da shi can yake doki kuma ba laifi ba ne to can ake kula da kai wacce da ka je za a kula da kai a kula da abincin da zaka ci a kula da lafiyarka a rika gaya maka maganganu masu daɗi na faranta rai wacce ku in ka je kullun a turɓune hajiya me ya same ki haka nake haka Allah ya yi zaka gyara ni ne kaga ina za a yi zaman lafiya a bani abincina ba ka gani ne ba ga shi anan ajiye ba yara sun je makaranta ba ga su baka tambaye su mana wallahi mana akwai matan da bana so amfani da kalmar in ce dolaye ba dolaye ba ne bana so in ce dolaye ne akwai masu dolantaka ba su iya mu'amala da miji ba duk abin da za ka yi a gida in ta zo ba ka amsa da tambaya za ta ba ka amsa in ka rena ka ta kai ka gaci in ka tambaye ta sai ta ce ban sani ba kai ta yi magana ba za ta yi ba kuma dole in ka zo fita ka zaro kudin cefa ne ka bayar in ba ka bayar ba in ka dawo za ka tarar da tukunyarka ko gawayi bai kai ta duhu ba haka ke haƙuri da su to wanda ya karanta tarihi na mata ya san yadda mace take ba wani mamaki in mace ta maka zanga-zanga a gidanka amma ba zanga-zanga ɗiban kaya ba mutane ne masu albarka amma fa akwai wahalar shi suna buƙatar haƙuri me yasa na kawo muku wannan kissar dan ku san in har cewa manzon Allah bai kubuta daga challenge mace ta challenge din sa ba annabi ba shi ba yazo bayani akan ma tsoran Allah amma wai an aika an ce ji tsoran Allah to kaifa wani yazo yi ko yana bayanin malamin su a wajen matarsa ga ai malam kaza kaza ai malam kai tsoran matar take wata ne ya kaga wasu mijin fa wai ana yabon mijin ai mai karatu mai ilimi ne shekh ne kaza da baka je ka ga wani shi yasa barin ba ku wata kaida malam duk inda mace galiba majority in dai mijinta malami ne to ba ta jin wa'azinsa sai dai wani malami ku je ku rubuta ku aje Allah nake gaya maka duk inda mutum yake in dai malami ne mai da'awa mai karantarwa wai ko shahararren malami wai ana wani sakata dinsa ana jin karatu in an kunna shi ba kaza kaza ha matarsa ana kunna za ta ce kashi wallahi ba sa ji sai kadan wani ba abu ga misali da su kadan ne wani ya ga malami yana bayani an sa shi yana bayani matan nan ta nutsu yana kallanta ya ga yadda take na'am sai ya ga cewa wannan karatun to shekarar sa nawa da yi koyo shi ma yana wannan bayanin ba irin bayanin da bai ba akan wannan yana ga ma shi wannan malamin ma ai bai ma yi bayani sosai ba amma matarsa ta nutsu tana gamawa ana gamawa sai ta ce kaji malamai ba wani bayani kaji malamai kana ƙara wani jawabi za ta fito wata kalma to sai ka yi hakuri wannan fa mai aya da hadisi da maganar ibnu taymiya da maganar ibnu qayyim da wahiyar inda ake gara shi a gida to ina ga wanda bai da ma ilimin ko bai da kaza bai da kaza to ku fahimci su ku huta ɗabi'ar su ce haka suke abu na ƙarshe a wannan hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito mana shi a Riyadu Salihin kuma Imam Nawawi ya kawo shi yana magana akan wato rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuwarsa da shi za mu rufe rashin lafiyar Annabi da rasuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara rashin lafiya ne a ƙarshen watan safar shekara ta 11 bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina ƙarshen watan safar shekara ta 11 ma'ana ya shekara 10 shekara ta 11 a Madina a ƙarshen watan safar ya fara rashin lafiya ta barin duniya kuma a ɗakin Maimuna bintul Haris manzon Allah ya yi kwana 13 bai da lafiya sai da ya sace biyu cir har da ƙarin kwana ɗaya ba lafiya amma abin mamaki a cikin waɗannan kwanaki guda 13 bai daina yawo yana bin sauke nauyin girkin iyalansa ba haka dai zai ce a ɗauke shi a kai shi saboda ya nuna mana muhimmancin sauke nauyi na iyali haka aka ce kana fi khilaliha yantaqilu ila buyuti azwajihi a cikin waɗannan kwanaki 13 ɗin yana ta yawo a cikin matan ɗakin matansa har sai da ciwon ya yi tsanani to sai ya nemi izini ya ce da Allah yana so a kai shi nakin nana Aisha ta yi masa jinya ina so ka gane kalmar da na ce ya nemi izini ha ashe hakkin mace ce miji ya je ɗakinta ya kwana kwanan da mazaje suke yi a ɗakin matansu, ai haƙƙin matan ne. Kuma an ce maka haƙƙi duk abin da yake haƙƙi, in fa baka yi ba wallahi sai ka biya. Duk mutumin da yake da mata ɗaya, biyu, uku, ya kuskure ya ɗauke ranan kwanan girkinta ya je kai wa wata, wallahi a kiyama sai ya biya ta. Kuma sai sun yi lissafi. Ta yi ni tana maka hidima da kai da ‘ya’yanka, dare ya zo saboda rashin kirki sai ka tafi wani wuri. Shi yasa ake raba kwana don kar a yi rikici. Kuma ya kamata ku sani cewa kwanan nan da miji yake zuwa ya yi a ɗakin mace fa wani abu ne mai daraja a wajen mata, kar ku ɗauke shi da wasa. Abu ne mai muhimmanci, yana cikin azaba da namiji zai iya yi wa mace girgita ta nan da nan. Yake zuwa gidanta ya kwana, nan da nan hankalinta yake tashi. Kuma duk inda ta je, ko darakta ce a wata ma'aikata, wallahi sai ta fara haɗa takardu, saboda tana tuna mai gidanta fa ya daina zuwa kwana a ɗakinta. Bai kamata maza suke wannan sakacin ba. Ma yau mazan wannan zamanin sai dai wanda Allah ya kubutar, akwai wanda ko rabin kwanan ma ba sa yi a gidansu. Wallahi in ya zo malam darajewa yake zaɓa, kawai ya tafi ɗakin wacce ya gina ba, kuma ba a isa a masa magana ba. Akwai su, akwai su, akwai su. Wata mata ta ce, malam wallahi malam haka yake samu kullum idan mun zo mu huɗun nan, haka zai ce kowa ce wanka, sai kwalliyar yamma zan dawo. Ta ce kowa ta je ta ƙure a dakarta, mu zo mu zauna a tsakar gida idan ya shigo. Yana haka, yana haka, yana haka, sai ce ke shiga ɗaki. Na ce don Allah, ta ce wallahi tallahi ma na haka yake mana. Sai dai barka da baƙin ciki ka je ka tunani, a'a wanka ne baka yi mai kyau ba, a'a daurin ɗan kwalinka ne bai yi daidai ba, a'a ya aka yi haka kurin yake. Shi yake zaɓen wanda ya ga dama, wacce itsane ta ya washe ta sai ya yi watanni bai waiwaice ta ba, kuma in ba ta fito ba ta ga wulaƙanci. Wani ba shekara guda ya yi a ɗakin wata mace, shekara ta zo tana magana, ya ce ashe baki da mutunci, daga yin aure na za ki samun ido? Shekara tara ina tare da ke, Allah ya taimake ni a shekara ta goma na yi amarya, yanzu shi ne don nan iya shekara ɗaya har kin fara samun ido? Shi gogan naka tun da ya aure da ya tare a ɗakin amarya bai daɗa koma ba. Ina so ku gane halin mutane fa. Kusan halin mutane ko wasu mazajen ba su da kirki. To kaji an ce annabi ista'azana aina ana aina, daga ƙarshe yace musu ko za ku yi min izini a kai ni ɗakin Aisha ta yi min jinya? Gaba ɗaya suka ce sun yarda. Me yasa? Saboda sun san matsayin Aisha a wajen sa, fa azinna lahu, suka yi mai izini. Dan da ya je gidanta ɗakinta, ciwo ya tsananta, ya ce ku ɗebo ruwa ku watsa mini. Daga nan a ɗakin na Aisha aka fara watsa annabi ruwa, bokiti bokiti, guga guga ake ɗiba, kawai sai dai a ƙwaranya mata kiriri, zazzaɓi, akai ta zuba masa. Kai, ta kai manzon Allah yake ce a nemo masa mikhdab, wani kwano babba mai faɗi haka, wani mazubi, ya ce ku zuba ruwa a cikin. An zuba ruwan, sai ya ce ku ɗauke ni ku sami a ciki. An ga annabi yana zazzaɓi, aka ce yanzu kai manzon Allah kana irin wannan zazzaɓi? Ya ce na'am, ina zazzaɓi kama yu'aqur rajulani minkum, kamar yadda mutum biyu daga cikinku suke zazzaɓi, ni zazzaɓina ninki ne ake min, na mutum biyu ake ɗora min. Sai sahabin ya ce wa zalika, saboda anna laka ajrani, kana da lada biyu kenan, kana lada kala biyu. Yace ƙwarai kuwa, da haka ciwon da ake samu annabi ba irin ciwon da yake samu gama garin mutane ba ne ba. Sai ta zuba mai ruwa, har sai ya nuna da hannunsa, ya ce ya isa, ya isa, ya isa. Kun san me yasa ake sa mai ruwa? لتخفيف حرارة الحمى، دن سوقك الأنن زلزبي zazzabin da yake damun sa a saukaka shi daga nan likitoci suke cewa in zazzabi yayi tsanani a jikin mutum a samu tsumma da ruwa a rinka goga masa a jikin sa har Turawa ma sun yarda da wannan da haka yana cikin first aid idan ciwo yayi tsanani zazzabi yayi wa yaro tsanani jiki yayi tsanani kai kanka tsakar dare ba asibiti ka fara saka matanka su koyi first aid su jika tsumma da ruwa a rinka shafa ma a fuskarka a jikinka yana rage tsananin zazzabin dan in zazzabi yayi tsanani yana iya kashe mutum yanzu put sai kaga wuta ta dauke ya mutu ku kula da wannan ciwo ya kama annabi har ya kai ga yana ɗakin Aisha ba ya iya fitowa sallah wata rana an zo za a yi sallah ta azzara alaihi al-khuruj fita ta gagara gare shi aka zo aka ce lokacin sallah yayi ya daga kai jikin yayi nauyi da zai iya tashi ba malam yace muru Abubakar falyusalli linnas ku je ku umarci Abubakar yayi mutane limanci ku malam kaji matsayin Abubakar an cika a masallaci ana ta jira wannan kuma shi ke nuna mana tarbiyyar musulunci ana jiran liman ana ta dubawa Bilal ya leka daga annabi na shi yanayi ya kwankwasa ya ce ga annabi ya fito aka ce mai ba lafiya jiki ya yi tsanani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ciwon ya kai da zai iya fitowa ya miƙe sallah ba bare ku da za a yi ka duba tarbiyyar sahabbai malam suka rasa me za su yi aka rasa wa za a ce sallah sai annabi ya aiko ya ce muru Abubakar ku umarci Abubakar falyusalli linnas yawm jami'anci a riwaya aka ji can yana can sahu gaba yana zaune haka Bilal ya je ya masa magana ya ce bismillah ka zo kai mutane sallah ya ce eh in suna so ba in sun aminta ba ko za ka yi mutane sallah ya ce eh idan suna so ba in suna so in yi musu in ba sa so su sa wani Abubakar to wannan kuma shi ke nuna mana ladanin masallaci shi ne yake da haƙƙin ya nemi waye zai yi wa mutane sallah amma a tarbiyya ta musulunci ba zaugaiya ba kada wani ya zo a masallaci kurin ya ce ina wane yake bismillah a ladan shi ke da haƙƙi dan Bilal shi yake fita ya nemi wa zai yi sallah ko in liman din ya bada wasiya ce ga wanda zai yi sallah duba matsayin irin na Abubakar ya ki ya shiga yin limanci a wurin da ba nasa ba dan me ba wai dan matsayinsa bai kai ba ba wai dan darajarsa bai kai ba a dan bin ka'ida shi musulmi duk inda yake yana bin ka'ida inda ba kai ne liman ba sai ka tsaya a gefe in sun girmama ka sun ce bismillah bismillah in kaga dama ka in kaga dama ka ce a wannan ita ce tarbiya ita sunna jama'a in dai ana karanta ta to duk tafiya ana samun tarbiya sai ga ana karuwa dadin sunna annabi kenan to ya ce aje ayi sallah kun ga wannan me yake nuna wa ashe annabi ya yarda idan baya nan waye halifar sa tambayar ku nake yi manzo Allah da kansa anan ya nada khalifa ko bai nada ba akwai to akwai halifancin da ya wuce sallah akwai shugabancin da ya wuce sallah to yaya wani ne zo yana jayayya akan halifancin Abubakar shi da kansa yace muru Abubakar a lokacin fa Umar yana nan ba ce shi ba Usman yana nan ba ce shi ba Aliyu ma yana nan ba ce su Abubakar yana Jabir Abdullahi ibn Abdullah duk suna nan ba wanda baya nan ba ce shi ba sai Abubakar mutanen Madina yayin da suka ga ciwo ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka zo suka kewaye masallaci jikin su fa ya basu Madina malam sai ta yi shiru tsik Abbas babban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga gidan tunda shi babban annabi ne ya shiga gida ya je ya gano yanda yanayin situation din da annabi yake ciki dan shine zai iya shiga gidan kai tsaye sai su Abubakar da su Umar wanda su surukai ne ya ce to mun ga tausayin ku ga annabi mun ga jin koyin ku to a wannan rana sai ga annabin an dauko shi yaga mutane sun fitinu sun shiga damuwa sai gashi an dauko shi ana jansa Aliyu ya riko kafadarsa da dama Fadlu dan Abbas shi ma ya riko dai kafadar aka rungumo shi haka baya iya taka kafarsa ta khuttu rijlahu al-ard kafafuwansu guda biyu suna jan kasa malam bai zai iya miƙewa ya salla ba Abbas ya zo gaban su yana cewa a bada wuri ga annabi an shi fito da shi me yasa ya fito saboda yaga mutane sun damu bai fito sallah kaza ba bai fito sallah kaza ba yace don Allah a dauko shi a haka amma bai da karfin da zai iya takawa a gaban shi jama'a ina magana ne akan mutun nabi mutuwar annabi da kuma rashin lafiyar da ya kafin ya bar duniya Abbas yana gaba Fadlu dan Abbas ya rike dai kafadar Ali bin Abi Talib ya rike dai kafadar sai hawaye kawai malam mutane suke a masallaci sai zo gindin mambarin masallaci karshen itacen mambarin masallaci yace ku ajiye ni anan suka ajiye shi ba zai iya tsaya ba mutane suka zo suka kewaye wannan yana ture wannan yana ture wannan yace alhamdulillah yayi da Allah malaman tarihi suka ce ya faɗi wasu maganganu a lokacin yace ya kun mutane labari ya zo min cewa kuna jin tsoron mutuwar annabi ba kwa so annabin ku yi mutu to ina so in tambaye ku akwai wani annabi da ya taba dawama a duniya ban koya muku tarihin annabawa kafin na bar duniya ba ban karanta muku ba ina annabuwa ne ina annabuwa ne akwai wani annabi hal nabiyun khullida fi dunya akwai wani annabin da aka dawamar da shi a duniya akwai shi suka ce ba mu yace to me abin mamaki idan Allah ya kawo ni kuma ya karbe ni ala inni lahiqun bi rabbi saurara ina shaida muku ni zan hadu da ubangiji na zan tafi wajen ubangiji sannan kuma wa innakum lahiqun bi kuma za ku biyo ni a cikin ku duka ko ku yi kuka ko ba ku yi kuka ba ko me dai sai kun biyo ni inda na tafi din za ku tafi shine ma'anar innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka bar duniya zaka mutu su ma za su mutu to ine muku wasiya da ɗan uwana al-muhajirin al-awwalin manyan sahabbai da suka yi hijira na farko suka baro makka suka tafi madina ku kula da su khairan kuma usul muhajirin fi ma bainahum su ma al-muhajirun din ine mun wasiya ina musu wasiya a tsakanin su zauna lafiya saboda Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yace al'amura za su gudana da ikon Allah kada ku rinka yin gaggawa haka annabi yace musu fa inna Allah la yu'ajjilu bi 'ajalati ahadin Allah baya yin gaggawa fa akan lamarin su dan wani yayi gaggawa shi Allah ba a sa shi gaggawa wanda kuma yana ganin zai rinjayi Allah to yaje wanda kuma iya wadare Allah a cikin ku to Allah sai ya dau mataki akan shi fal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqtiru arhamakum ina muku wasiya da al-ansar mutanen Madina ku kula da mutanen Madina sune alladina tabawwa'u dara wal imana min qablikum Allah ya musu wannan shaida sune masu masaukin mu sune masu imani yace ku kyautata musu yace kun manta alam yushatirukum fi sima ba sun dauko ƴaƴan itacen su da amfanin gonar su suka raba muku gida biyu suka dau rabi suka ba ku rabi ba lokacin da kuka yi hijira lokacin da aka yi hijira ba mutumin Madina mai kudi zai zo ya dauki kudin sa ya dauki dukiyar sa ya dauki gonar sa yace abokin sa dan Makka ka zo ka dauka ba yace to za ku manta da su kada in na mutu ku manta da su kuma basu buda muku a wuraren zama a gidaje ba a lam yuwassi'u lakum fid dar ba su buda muku gidan zama ba. Mutum Madina ba ya yanka gidansa gida biyu ya ba wa abokinsa dan Makka ba? Kai ba su ba ku matansu kuka aura ba? Mutumin Madina fa zai zo ya ce wa matansa kaza ɗaya ta yi, ya saki ɗaya, ya zaɓi ɗaya, ya sake ta ta yi idda, abokinsa ya aura. Duk an yi wannan wantaka. Duka da ruwa ta sa ku rabu da su. Yace kuma duk wanda aka sa muku a cikin mutane guda biyu aka sa muku ɗaya, to ku zaɓa, ku ɗauki alherinsa, ku yi haƙuri a kan kuskurensa. Mala ya gama musu wannan an rabu. Wata rana mutane suna sallar asubahi ranar Litinin 13 ga watan Rabiul Awwal, a wata riwaya 12 ga watan Rabiul Awwal, Abubakar ne yake yin limanci a lokacin ciwon ya yi tsanani da annabi bai iya fita ba. Kawai sai gashi an ga annabi yana ɗaga labulen ɗakin Aisha. Naman ɗakin na Aisha da masallaci kamar wannan mumbarin, kawai labule ne yake ɗagawa, sai shigo sai ya shiga wajen limanci. Ana cikin sallah Abubakar iya limanci, kudun su ya ga manzon Allah iya kwanciya ɗaga labule haka. Ka duba malam adalci da tsoron Allah, ka san me tsakanin masallacin da ɗakin? Ko kofa babu labule ne, kuma a haka yake kwana a ɗakin, waye ki sai zo wajen tarbiya? Sai aka ga kawai ya ɗaga labule, yana kallonsu, yana kaɗa kai, yana murmushi, amma yana cikin tsananin ciwo da zazzaɓi. Yana murmushi, yana murmushi, yana murmushi, yana murmushi, a ce murmushin ramuwa ne. Abubakar da ya ga an ɗaga labule yana cikin limanci, kawai sai stepping back, sai taka ɗaya biyu haka, yana limanci sai ya yi baya. Shi a tunaninsa annabi ya zo ne zai shigo zai yi limanci, bari ya bashi wurinsa. Duba tarbiya malam, a sallar ma sai da aka bada annabi. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullaha. Sai cin wannan sai koma baya. Shi annabi ba fitowa zai yi ba, in ma zai fito ba zai iya limancin ba. Fa ashara ilayhi, sai annabi yake nuni wa sayyidina Abubakar yana cewa tsaya inda kake, tsaya inda kake, tsaya inda kake. Duk sahabbai murna ba suke yi, suna alhamdulillah yau annabi zai mana limanci, alhamdulillah yau annabi ya samu sauki zai sallah. Ina sai ce da ya ga za su fitinu da shi saboda farin ciki akan fito wanda zai yi, sai ce atimmu salatakum, ku cika sallarku, ku cika sallarku, ku cika sallarku. Ya koma ɗaki ya saki labule, fitowar da bai sake yi ba. Wannan asubahin lokacin rana tana fitowa da safe, walaha fazam, kawai sai aka ce da mutane annabi Allah ya masa rasu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Da walaha da safe haka gari ya yi sha kullum, sai mutane suka ji ana cewa mata Rasulullah, mata Rasulullah, walahi gabi maula. Nabi ya rasu ya haɗu da Ubangijinsa. Tabba ranar 13 ga watan Rabiul Awwal, a lissafin boko 8 ga watan Jun shekara ta 633, a wancan kuma shekara ta 11 kenan bayan hijira annabi, 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 11. In ka buga lissafi shi ne 8 ga watan Jun shekara ta 633. Daga nan sai ka bugo yanzu annabi shekara sa nawa a cikin ƙasa. A lokacin da Allah ya masa rasuwa a lissafi na kamariya yana da shekara 63 daidai da ƙarin kwana uku, 63 da kwana uku, 63 da kwana uku. A wani lissafin kuma da hudu ne. Abubakar baya nan a lokacin da Annabi ya bar duniya. Yana wani unguwarsa, wani gidanshi a wata unguwa mai suna As-Sunha, tana nan a Madina har yanzu As-Sunha. Manazir bin al-Haris kenan, min al-Khazraj, bin al-Khazraj. A wajen wata matarsa mai suna Habiba bintu Kharija, a can ya kwana Ibn Zayd. Da yake su suna da matan kowace mata da gidanta a can ake kwana. Wallahi malam, ana ba da labari da safiyar nan. Daman tun da Annabi ya kama ciwo, gidan kullum a ciki yake masallacin nan. Wasu ba sa iya tafiya ma gida. Kurum Umar ya zo ya ga mutane sun cika masallaci, sun cika gidan Annabi malam. An yi dafifi, an rasa abin da za a yi kawai, wasu sun kefa kai suna ta hawaye, wasu sun rasa yadda za su, wasu ma sun rude. Umar ma yana cikin wanda suka rude. Kurum sai ya zare takobi. A'a. Yace man yaqulu ma ta rasulullah, waye ne sai Annabi ya mutu? A cikin ku waye fada cewa manzon Allah ya bar duniya? Waye a gaya mana shi? Yace sam bai mutu ba. Innama ursila kama ursila ila Musa, ursila ilayhi kama ursila ila Musa. An aiko masa ne kamar yadda aka aiko wa Annabi Musa, aka ce ya je za a gana da shi. Da Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وأنا قوما وأنا 30 وأنا 40 دعنا موسى يشي إنما غابك غيبتي موسى. النبي يابو يني كما يد موسى يابو يا زي داو أنمو موسى أنمو موسى جيت هو بايا داو تشيما أنمو كلي داو إنجوا إنجي أمر. Yace wallahi ina fatan Annabi sai ya dawo, an yi qatta a aidi rijalin wa arjulahum, sai ya yanke hannayen wasu da kafafuwansu wanda suka yi laifi. Malam sai Abubakar ya samu labari ga shi ya dawo, bai tsaya ko ina ba, sai taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ga mutane suna ci, bai yi wa kowa magana ba, ya shiga tashin hankali, ya shiga damuwa. Kullum sai ya shiga ɗakin nana Aisha. Shi Annabi a ɗakin nana Aisha ya tarar da shi a kwance, an lullube shi musajjan, yana lullube, bai yi wa kowa magana ba, ya ɗaga mayafin ya liƙa ya tabbatar Annabi ya rasu, ya sumbance shi tsakanin nan goshinsa da hancinsa, anan ya sumbance shi, ya ce futta hayyan wa maitan ya Rasulullah, ka tsarkaka, ka yi daɗi, ka yi kyau, kana raye ko kana mace, Allah bai zai taɓa haɗa maka mutuwa guda biyu ba, mutuwa ƙwaya ɗaya ce kuma ka riga ka yi ta. Kullum sai ya mai da mayafi, sai idanuwan Abubakar suka cicciko da ƙwalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai sai ya fashe da kuka, bai iya mallaka ba, sai shi shekar kuka. Yana tufi wallahi nafsi bi yadi ya rasu, na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa, ya rasu ya rasu. Haka Abubakar yake faɗa, yana rike kukan saboda Annabi ya hana yi kukan mutuwa, amma yana ya rasu ya rasu. Amma fa Umar shi kuma yana can ya hawo kan munbari a masallaci, yana ta faɗa, yana cewa bai mutu ba. Kaga an samu sabani, me yasa Umar ya faɗi wannan? Rudewa yayi malam, gani yake bai kamata a ce Annabi ya mutu yanzu bai. Abubakar yana zuwa kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin siyar, ya kalli Umar ya ce ya Umar, ya ce ijlis, yana kan mambari ya ce ya Umar zauna. Malam duba girmama ba, abokanai ne fa, amma kowa ya yadda Abubakar yana da wata daraja ta musamman. Kuma malam dubai da ya karɓi shugabancin tun yanzu, yasa ake so duk inda jagora yake to ya rike jagoranci har babanka ya mutu a gida ka zo ka fi kowa lalacewa maza maza dauki ragamar abun ka fara sai shi abubuwa a cikin al'umma kai ne a gaba an samu matsala an samu mutuwa rungumi abun maza maza ka kama sai ta al'amura ta ka bari abubuwa su lalace yace ejlis zauna Umar sai zauna da takobin su Abubakar ya bada umarni sai ce ayyuhan nas ya ko mutane ya kama huduba kenan ba ranar juma'a ba ran litinin da safe sai ga Abubakar yana huduba man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut duk wanda Allah yake bauta wato ina shaida muku Allah a raye ki baya mutuwa ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات duk wanda Muhammad yake bautawa a cikin ku to ina shaida muku yau dai annabi Muhammad ya rasu وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ya kawo waɗannan ayoyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun cikin suratul zumar da Ali Imran Umar yace wallahi laka anni lam atlu hadhihi al-ayat qattu Umar yace wallahi kamar ban jama karanta waɗannan ayoyin gabaɗe a duniya ba yau nake jin su sababbi bil alida na manta na rude mallan duba yadda Qur'ani yayi tasiri wajen kwantar da hankalin bawan Allah na dalilin mallan duba tasirin al-Qur'ani a cikin musulmi mallan wallahi inda an bar Umar a wannan lokacin zai iya tsare maka wuya in ka ce annabi ya rasu saboda ya rude amma me ya dawo da shi sai ce ayoyi kenan sai ayi hakuri azo ya za'a yi masa wanka ko ba za'a yi masa wanka ba suka yi ta sabani za'a wanke shi da kayan sa ko a cire mai kaya suka yi ta sabani kudin sai suka ji kamar da wata riwaya ta zo a tsira suka ji kawai ana magana ana cewa la tujarridu rasulullah kar ku kwabe annabi kar ku kwabe mai kaya ku bashi wasiluhu fi zawbayhi wanke shi a cikin kayan sakawansa sai masa wanka ba irin kowa bane ba da za a kwabe annabi kar ku kwabe shi da haka duk tarihi abin da ya tabbatar an yi wa annabi wanka ne da rigarsa a jikinsa wane mutum ya za a yi wajen binne shi a kabari lahadu za a yi masa ko shakku aka yi ta sabani aka tura masu tonan kabari guda biyu da Allah da jami'in lahadu da mai shakku nau'in kabari da ake tonawa a tafi da shi gaba ɗayan su sai an je ƙasa sai a fafake alƙiblar shine lahadu shakku kuma irin ta mutu gida wanda ake yi yau daga shi annabi sai aka yi masa lahadu aka tona shi da zurfi aka fafake ƙasan aka sa shi to da aka zo sallah da aka zo yi masa wanka waye wanke shi Ali bin Abi Talib nam shine dan uwansa shine kanin shi dan babban sa yana shiga gidansa daga shi yayi wa annabi wanka Abbas yazo shi ma babban annabi ya kama masa saboda wankan mutuwa mutun da ya baya iya yi da ƴaƴan Abbas din guda biyu da Fadl da Qusam ibnu Abbas a wata riwaya aka ce da Usama ibnu Zaid wadannan mutane biyar ko shida su ne suka yi wa manzon Allah wanka akwai shi Qur'an a wata riwaya wani irin likafani aka yi wa annabi likafani kwaya uku ne ƙato guda ɗaya mai faɗi da zai lullube mutum gaba ɗaya sai kuma zani a matsayin wando kamar yadda mata suke ɗaura zani sai riga da aka naɗe haka aka yanka wuyar rigar haka sai aka zura mai kawai sai aka naɗe shi a cikin wannan abin guda uku aka ɗaɗɗaure aka sa shi a cikin kabari daga nan ya zama sunna duk mutumin da ya mutu in dai za a yi masa irin na annabi to likafani kwaya uku ne amma na mata kuma baya biyar ita mace ana sa mata hijabi saboda gashi a lullube kan sannan ana daurewa cinyoyinta saboda galiban mata suna da manyan cinyoyi to sai a sa wani kamar gyale sai a daure cinyoyi to shine ya zama guda biyar an dafi annabi an sa mai kafani kuffina sallallahu fi salasati aswabin bidin suhuliyya harin tufafi ne aka yi annabi kafani kuma wanda aka kira su a garin suhul shine suhuliyya babu rawani a cikin likafanin annabi ba rawani duk wanda ya mutu aka daura masa rawani to ba a yi irin na annabi ba ba rawani ba riga kuma ba a dinka riga ba ba dinki ko daya a likafani shine sunna riga sai dai a yanka wuyar a yi alamar wuya kawai a zura kan Allahu akbar Allahu akbar yayin da aka gama yi masa wanka sai aka dora shi akan wani gado kaman makara kenan to ya za ya mai sallah to aka rudi aka rasa yadda za a yi wa zai mai sallah ya za a yi aka ce kai ai annabi ya fi karfin mutum ɗaya ne zai masa addu'a ya wuce mai sallah aka ce ai ta shigowa kowa ya zo ya kawai yanda yake akan gadon nan ko akan wannan makaran haka sai mutane goma su shigo su yi addu'a su yi addu'a su yi sallah wacce kabila ta zo ta yi addu'a ta yi addu'a ta yi sallah wani ya zo haka aka yi ta layi a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita kaga sallah mu ana hada mutane ne gaba ɗaya liman ɗaya ko to shi ba haka aka yi ba shikenan ba wanda ya yi limanci ko mutum ɗaya a sallar annabi kowa shi ya yi masa kowa shi ne limantar saboda shi ne a yi girma sai aka zo za a sa shi a kabari aka ce ina Aliyu ya ce ga shi Aliyu ya shiga ina Abbas aka ce ga shi ina ‘ya’yanka guda biyu aka kira su da Fadl da Kusam da ma Warshu aka haɗa da shi a afwan waɗannan mutanen gaba ɗaya uku da Fadlu da ‘ya’yansa da Aliyu huɗu kenan su ne suka sa annabi a cikin kabari su suka ɗauki jussa suka ɗauki gangan jikin annabi suka sa a cikin kabari Bilal shi kuma bayan an binne annabi shi ya ɗebo ruwa ya yayyafa akan kabari kun san akan yayyafa ruwa akan kabari duk da cewa ba wani abu ne na dole ba to amma dai Bilal ya yi wa annabi ya yayyafa saboda kura da abin nan ya gyara kabarin iya tudun kabarin annabi bai wuce kadar shibir ba taƙin hannu ɗaya ne da aka sunna duk wanda za a binne shi to a gwada kada tudun kabarin ya wuce taƙin hannu ɗaya shi ne sunna don a rayuwarsa ma ya ce wa Aliyu ɗauki magirbi duk kabarin da kaga ya wuce cikin hannu ɗaya ka sare shi da aka abinda mutanenmu suke yi na binne kabari a ɗaga kabari him ka sa kamar wannan teburin bid'a ne ba addini ba al'ada ce mara kyau amma duk da cewa dukkanin kabarorin mu galiban haka ake amma kuma baya nuna shi ne daidai ya ya kamata a yi tono ya kamata a yi mai zurfi idan ana jin tsoron kada kabarin ya bude ruwa ya bude shi me yasa mutane ba za su yi tono mai zurfi ba a yi tono mai zurfi sai a saka mutum a can cikin ƙasa sai a sa ƙasar iya sunna yadda annabi ya ce a yi abin da manzon Allah ya ce duk ba a yi ba shi ake ya ce ga yadda za a yi ba a yi ba sai an gama a zo a yi ta kafa alluna wani ma a ɗauko bulo na siminti a sa wani ma har da tile ake sa masa duk bid'a ne da wani rubutu da ake duk wannan bid'a ne duk ba addini ba da wani dasa bishiya a kai da wani waye-waye sauransu duka haka aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan suka dawo gida kuma aka kama maganar ya za a yi ya za a yi maganganu ne masu tsawo wajen nada khalifa bai haƙuri anan za mu dakata insha Allah ta'ala maganar nada khalifa shi kuma in karatu ya zo kan gaba sai mu yi shi Allah ya yafe mana Allah ya ji dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kabarinsa ya zama mai haske ya haskaka mana namu kabarinka dan albarkacinsa Allah ya haɗa mu da shi cikin gidan aljanna Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani anan za mu dakata insha Allah wa bi hadal qadri kifaya
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.